الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شابيو قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة ada shekara 1447 wanda yazo daidai da 1 ga watan 3 a Gregorian calendar 2026 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti wanda idan jama'ar musulmi ba su manta ba wannan masallaci yana nan cikin fadar jahar Gombe kuma yana nan anguwar Bolari akan titin mai tama Yusuf Sule kuma muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul Rum wanda ita ce sura ta 84 idan ka kirgo daga Fatiha tara da ayoyi guda 60 a wata riwaya 59 kuma mun kwana akar number aya ta 42 43 zamu tashi okay 47 ko zamu tashi kan aya ta 48 kafin alaran mai jawo ayar da zamu tashi zan so mu danyi tsokaci game da abubuwan da suke faruwa a gabar ta tsakiya wanda yana da kyau a matsayin mu na musulmi duk abin da yake da alaka da wasu musulmi na duniya to yana da alaka da mu da musulmi da muke nan yankin Afirka musamman wanda muke Najeriya tunda daga cikin kasashen Afirka da muke da su musamman manya-manyan kasashen Afirka kusan an yi ittifaki babu kasar da take da dandazon musulmi masu kwatanta aiki da shari'ar Allah da shari'ar Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan kasa ta mai albarka wanda kuma wannan yana daga cikin ni'ima da baiwa da alherin da Allah madaukakin sarki ya wannan kasa idan ma kace yana daga cikin dalilin da yasa har yanzu ba a riga aka cimma nasara akan wannan kasa wajen kariya ta ko rusa ta ba kuma riko da addini da practicing din musulunci yana daga cikin dalilai to wallahi in ka yi rantsuwa akan wannan ba za ka yi kafara ba saboda haka duk abin da ya shafi wata al'umma a duniya matukar dai wannan al'umma musulmace akwai kanshin musulunci a cikin ta to ya shafe mu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al-muslimu akhul muslim shi musulmi dan uwan musulmi ne sannan ya ce al-muslimu wal-muslimu kal-bunyan musulmi da musulmi kamar gini ne ya shuddu ba'dahu ba'da shahinsa na karfafar shashi idan abu ya samu wani dan uwanka musulmi a wani guri ko a wacce ne san duniya yake matukar kai musulmin ne dole ka ji wani abu a ranka yana damunka kamar yadda duk abin da ya shafi dan uwanka na jini matukar yan uwantaka ce wacce take gina akan tsarin Allah da Annabi wani abu ya samu kaninka ko yayanka ko kuna gaba ko kuna fada sai ka ji wani rashin jin daɗi a ranka saboda wannan yan kwantakar Allah ya riga ya gina ta ya sa ta a zuciya ba zai taba yiwuwa kai murna da wani abu wanda yake mummuna a kansa ba to haka yan kwantakar musulunci ma ta fi wannan idan ba kuma ta ba farkon tafsirin mun na ranar 1 ga watan Ramadan lokacin da Allah ranma ya ja mana ayoyi na farko na wannan sura suratul Rum cewa alif lam mim gulibatir rum wa hum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinina lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minuna bi nasrillahi yansuru man yasha a cikin fassarar da muka yi waɗannan ayoyi cewa Allah yana bawa annabi da sahabbai labarin cewa an yi nasara akan daular Rumawa wanda ita ce daular ƙasar Farisa a wancan lokaci a daular Rumawa wanda ita ce Sham a wancan lokaci ko kuma su waye suka yi nasara akan su sune Farisa wanda su kuma Farisa sune wanda suke bautar wuta su kuma suna addinin Christianity a wancan lokacin muka ce daga cikin dalilin da yasa Allah ya bari labarin nan dalili guda biyu na farko dai Allah ya nuna mana cewa koda abu bai da alaka da mu to musulunci yana da sa baki a cikin sa current affairs kenan ko kana harkokinka sai wani abu yana faruwa a duniya to dole ka tsaya ka kai nazari zuwa ga abin dan ka san ina zaka shiga da abin da ina zaka fita kuma dan ka san shin wannan abun idan ya biyo ta fannin addinin ka to ya zaka yi handling wannan abun a musulunci ko a addinance ina fata an gane dalili na biyu shine tunda su waɗannan mutane Rumawa a lokacin suna bin addinin Christianity kuma addinin Christianity sanin mu ne cewa addini ne wanda Allah ya sauke masa littafi daga sama duk da cewa a yanzu ba hi ne addinin da musulmi ya kamata ya yi ba saboda Allah ya rusa wannan addini ya gama da hi an gama yayinsa ina fata an fahimta to amma kuma sun fi kusa da mu idan akwai wani kusanci sama da waɗanda suke bauta wa wuta ina fata an gane ba yadda za ka yi ka ɗauki kanka ka danganta kanka da mai bauta wa wani abu na halitta da wanda kuma yake alakanta bautarsa zuwa ga Allah da yake sama ina fata an gane ba zai yiwu ka alakanta kanka da wancan ba dole da wannan za ka ji ka fi kusa wannan shine dalili na biyu da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana game da abin da ya faru da Rumawa a wancan lokaci kuma a lokacin da muka fassara sai muka ce kuma wannan maganar fa tana da alaka da wannan yankin da Allah maɗaukakin sarki ke magana din tun a wancan lokacin to kuma sai muka alakanta maganar da cewa to kuma mu a yanzu yadda ayar za ta yi mana amfani kuma yadda za mu alakanta kanmu da yadda za mu fassara ayar sai muka ce zai zama kamar fada tsakanin Isra'ila da kuma kasar ina kasar Iran muka ce ko shakka babu kasar Iran kasa ce wacce take tafiya aqidar mu ba ɗaya bane da su ko kadan aqidar mu ba ta zama ɗaya da su ba idan ma ka zafafa magana ka iya cewa addinin mu daban nasu daban amma duk da haka mun fi kusa da su tunda suna danganta kansu zuwa ga musulunci haka dai ko ba haka ba akan Isra'ila wadda Yahudawa ne kuma ga ayoyi na a cikin Alkur'ani rututu wanda Allah yake la'antar su yake wato an tayi maganganu marasa dadi a kansu saboda irin kafircinsu da irin kyamarsu ga addinin musulunci to mun gama wannan mun ci gaba da tafsirin mu kwatsam kuma sai ga hijiya dama ana ta ɗiban ƙwaitar tsina na tsakanin America da Isra'ila da ainihin wato a kasar Iran sai ga hi Isra'ila ta hari ainihin wato kasar Iran ta inda za ku gane akwai yaudara ƙwarai da gaske za ku ga a cikin kwanakin nan cece ku ce da tatar baki ba da kasar Isra'ila Iran take yi ba su sun gama dan nasu abun an yi kusan kwanakin baya ana ta abin nan ko mu ce bara kusan iwar haka akai ta harharan juna daga baya abu ya zo ya lafa aka yarjejeniya na janye dakaru da tsagaita wuta to sai kuma magana ta koma tsakanin America da Isra'ila wanda duk wannan abin nan America da Iran wanda duk wannan yaudara ce asali dama America tana cikin maganar kyarmani yadda Isra'ila take cikin magana to amma sai ka dauka abin daban-daban ne da haka sai aka ci gaba da tatar baki akan lalle sai Iran ta janye daga ikirarin mallakar makamin nukiliya ina fata an fahimta ana cikin wannan tattaunawar an tafi kasar ina a je a tattauna ba a fahimci juna ba an sake tura jakadu an tafi kasar ina tattaunawa an je Qatar har ma akwai lokacin da aka je katar din ma aka ainihin wato hari waɗanda suka je taron Allah dai ya sa ba a kashe kowa ba to ana cikin wannan kawai kuma sai Isra'ila ita kuma ta kai hari kaga an gama dauke hankalin mu cewa ko hankalin duniya cewa da America ake rigima haka ne ko ba haka ba ana cikin wannan sai kuma su Isra'ila suka yi hari sai yanzu kuma shi Donald Trump ya fito ya nuna cewa da saninsa da amincewarsa da tsarinsa suka wannan hari to wannan dai yana daga cikin yaudar kafirai da munafukai ta yadda zai zamanto su dinga raba kanku suna ainihin wato kashe ku suna tutar da ku wannan fada ko wannan rigima tsakanin Iraniyawa da Isra'ila da America wannan fada ya jima asali wato America da Isra'ila sun yi amfani da kasar Iran domin kasar Iran tana daga cikin kasashen Larabawa da suke da ƙarfi na soji da kuma ƙarfin makamai sannan kuma take da ƙarfin fada aji a ainihin wato wannan yanki na gabas ta tsakiya bayan kasancewar ta haka kasa ce wacce wato bambancin aqidar da Allah ya jarrabe mu da su yasa su kuma Yahudawa da Amerikawa suka yi amfani da wannan bambancin suka shiga tsakani suka yi amfani da ita kuma ta yadda aka dinga cin mutuncin musulmi ahlus sunna a wannan yanki domin idan ka je ka bi tarihi zaka ga cewa gwamnatin Saddam wanda kasar Iraki kasa ce wacce Saddam dudda ba cikakken ahlus sunna bane to amma shi ya dauki salo na mulki na adalci na kokarin ganin cewa duk waɗanda ba su da dalili a cikin abin da suke yi na addini to ba za a ba su dama ba da haka a lokacin ƴan shi'a ba su ji dadin Saddam ba tabbas me dalili saboda duk abin da ya taso za a tsaye su ne a gwamnatin ta cewa me dalilin ku a Qur'ani na cewa yaya kuke wannan abin ko wa yace ku yi in babu sai yace to a rufe wannan gurin ba za a yi ba ahlus sunna me dalilin ku ga dalilan mu ga kaza sai ta to bismillah tunda kuna da dalili to wannan dalilan yasa ita kasar Iran sai ta dauka Saddam fada yake yi da ita da kuma ba abota bin addini da tsari irin nata a kasarsa da haka sai aka samu wannan sai ita America ta yi amfani da wannan dama suka hada kai da Iran suka yaki Saddam har aka kashe Saddam aka rusa kasar aka kashe duk ahlus sunna masallatan ahlus sunna duk aka dinga ruguza su ana kona su duk wata alaka ta bautar Allah mai tsafta a kasar Iraki sanda aka yi ragaraga da ita aka bar gwamnatin a hannun ƴan shi'a suka dawo yanzu su suke mulkar kasar kuma ma wani abin da zai baka haushi shine dan kada su zauna lafiya sai aka ki a bar mulkin kasar a hannun mutum daya sai ya zama kusan mutum biyu ne yanzu suke shugabantar Iraki ina fata an fahimta kaga ko ba yadda za a yi a zauna lafiya tun daga nan zaman lafiya ya kare kuma ake ta karkashe juna har zuwa yanzu da muke magana wannan yana daga cikin hada baki da America ta yi da Iran suka yaki Saddam wani zai ce to ai Saddam ya mamaye Kuwait a lokacin ita ma Kuwait tana tare da America domin sansanonin sojojin America suna da yawa a kasar Kuwait kuma tana daga cikin wanda take kokarin a yi amfani da ita wajen a yaƙi Saddam da aka yi gaba zai batta ba tun da ita kam ya fi ƙarfinta da aka nan da nan ya tashi ya far mata ya ainihin wato murƙushe ta to amma in ba kana bin tarihi ba kana bibiyar masana game da waɗannan abubuwan ba za ka gane me yake faruwa ba to haka aka yi amfani da Iran aka yi raga-raga da ahlus sunna na kasar Syria, wanda wannan kan in wancan yakuna wala Allah wani bai da wayo, to wannan kan dai kusan da wayan mutane da yawa aka yi wannan yakin. Duk ahlus sunna na Syria sanda suka dawo malam mutum yana neman inda zai buya, wallahi wallahi rasa inda zai buya, aka dinga kakkashe su. Haka ta hada kai da su aka yi ta wannan. To dama ka'idarta haka kasar Yemen, in ka je zaka samu akwai hadin baki tsakanin Amerikawa da Isra'ilawa wajen yakar ina kasar Yemen, da fatattaka ta da rusata da kuma kashe ahlus sunna. To haka hatta Afghanistan, gwamnatin Taliban ta farko, wanda asalin gwamnatin Taliban ɗalibai ne, shi yasa Taliban da ake cewa qalibul larabtin tullab, ɗalibai ne wanda galibin su suke karatu a kasar Pakistan, suna karatu a can. To bayan rusa tarayyar Soviet, to sai zamanto kungiyoyi na ta'addanci wanda suka rike makamai suka yi yawa a wannan yanki, suna ta harar junansu, suna ta karkashe juna. Sai su waɗannan ɗalibai suna karatu a jami'o'i tsakanin Pakistan da Iran, Uzbekistan, Tajikistan da wane ne, da haka suka haɗa kan suka ce ya kamata su tada wata ƙungiya da za ta yi wa wannan yankin saiti a dawo da hitikin hayyacinsa. Kuma haka suka haɗu, suka ainihin wato assasa kansu, suka tayar da ƙungiya, suka sa mata wannan suna ƙungiyar ɗalibai musulmi, kamar dai yanzu ka ce Muslim Student Society, na fata an fahimta. Suka tada ainihin wato wannan ƙungiya, suka zo suka saita kowa, duk wata ƙungiya da take tada ƙayar baya sanda suka murƙushe ta. Suka dawo suka kafa gwamnatin musulunci a ƙasar ina, Afghanistan. Mafi yawancinsu wasu mazauna Pakistan ne da shauransu. Shi yasa a wancan lokaci masana sun tabbatar da cewa Pakistan tana daga cikin wanda ta taimaka wajen kafuwar gwamnatin Taliban a Afghanistan. Me dalili? Saboda mafi yawancin wanda suka kafa gwamnatin daga ƙasarta suka fito, na fata an fahimta, kuma musulmai ne masu riko da addini. So ta ba su gudunmawa sosai, ta ba su gudunmawa sosai. To haka aka yi ta wannan rigima. To wajen karya gwamnatin Taliban, Iran ta ba da gudunmawa wa Amerika da shauransu. Kaje ka bi tarihi, kar ka ji haushi na, wala Allah dan kana tare da su. Ta ba da gudunmawa kwarai da gaske wajen kifar da gwamnatin Taliban ta farko kafin wannan ta biyu. To dama shi kafiri haka yake, akwai abin da suke faɗa divide and rule, ko raba kan mutane sai kuma ka me ka mulke su. To abin da yake faruwa kenan. Haka abin ya ci gaba da tafiya, aka zo aka hana musulmi yin magana da ɗaukar mataki akan abin da ake yi wa Falastinawa. Aka nuna su wasu mutane ne kangararru, don haka bai kamata musulmin duniya musamman ƙasashen Larabawa su sa baki ba, da haka suna ji suna gani ƴan uwansu ne, yaransu ɗaya, addini ɗaya suke bi, aka dinga harassu ana kashe su da ƴaƴansu da matansu ba wanda yake magana. Shekara da shekaru ana wannan yaki, wanda asalin Yahuda wannan dukkan mu muna da tarihi cewa wannan inda suke zaune ba gurinsu bane. Wani zama aka zo aka yi a wata shekara a can baya kan cewa a ba su matsugunni a gurin, bayan wargaza su da Hitler yayi, da ragargaza su da yayi, da fatattaka su da yayi, da karkashe su da yayi, da ke an san mutanen banza ne kuma kafiran nan suna da tarihinsu, aka rasa inda za a tsugunar da wanda suka saura, sanda aka nemi tsakiyar Larabawa, tsakiyar ƙasashen musulmi, aka je aka ba su gurin zama a gurin. To tun daga nan su kuma dama in sun zo guri, to shikenan sun zama fitina. Yanzu a Amerika akwai anguwar Yahudawa, ka je ka bi tarihi, ba a zaman lafiya da su. Kafire ne ƴan uwansu, amma wallahi alramma ba a zaman lafiya ko misƙalin zarratin da su. Sun ishi Amerikawa, sun ishi Amerika, sun ishi duk wanda yake yankin. Haka suke su, in dai suka zauna a guri, to sai sun ainihin wato zama fitina me yasa ba za su zama fitina ba saboda Allah ya riga ya tsine musu ko ba haka bane yawa man la'anahu Allah wanda Allah ya tsine wa albarka inji Allah waja'ala wa ghadiba alayhi kuma yayi fushi da shi waja'ala minhumul qiridata wal khanazira wa abada at-tagut sai Allah yace ulaiika sharrun makana suka zama suna bauta abun ainihin wato bautawa al-hanzir suna abubuwa na rashin mutunci suka bautawa tagut aka sanya birai da al-hanzir a cikin su Allah yace babu mafiya sharri a duniya irin ba yahudi da haka aka tattara su aka je aka zuba su a gurin daga ƙarshe yanzu sun zama wa jaziratul arab gabaɗaya fitina to wannan shine abin da ya faru to bayan da america da isra'ila suka cimma nasara na karya manya-manyan kasashen da ake ji da su da haɗin kan ita iran da taimakonta aka karya saddam a iraki aka karya gaddafi a ina a libya aka karya waye ne a syria bashar al-asad da sauransu duk suka karya waɗannan to tunda sun tabbata yanzu sun gama raba kan kowa he suka ce to ke kuma da kika taimaka mana ai ke ma ba ta mu bace waɗannan din da kika taimaka muka karya su ne naki mu ba naki bane ke ba ta mu bace dan haka bari mu dawo kanki shine abin da yake faruwa duk wata fassara da zaka yi da duk wani abu da zaka faɗa na rantse da Allah sai dai in zalunci zaka yi ba adalci zaka yi ba ka san cewa shine abin da yake faruwa ku duba ku ga shugabannin Falastinawa tun daga kan Yasir Arafat Allah ya masa rahama ya gafarta masa da aka hada kai shi ma aka kashe shi wanda tun lokacin da aka yi shi har an sai da aka tono gawar Yasir Arafat bayan kusan shekara biyu da binne shi ana so ai bincike wai a gane me yasa aka kashe shi wanda kuma an san dai yadda aka kashe shi to tun daga nan Isra'ila bata ƙara barin wani shugaba na Falastinawa mai kazar-kazar wajen kwato yancin Falastinawa ba sai ta kashe shi duk wanda aka nada to ba shi wasu shekaru wata rana sai a targetin nasa sai a hare shi sai a ce an kai shugaban Falastinawa ana kashe shi kuma washe gari ko a ranar ma sai su ƙara nada wani haka suka dinga kashe su ta inda Iran ta tabbatar da cewa lalle yanzu kan dangantakar ta ta wargaje da waɗanda suke hada kai da ita wajen yakar ƴan uwanta musulmi a jaziratul arab saboda bambancin aqida dake tsakanin su shine akwai wani babban komanda na kasar Iran Qasim Soleimani in ba a manta ba shekara kusan 4 ko 5 da suka wuce yana tafiya a motarsa da hida convoy dinsa America ta yi targetin nasa ta jefa masa bomb ta wargaba shi wanda wannan Qasim Soleimani din idan da za a gaya maka ya kokon da ya jagoranta a cikin kasashen Larabawa da ahlus sunnan da ya sanadin rayuwar su na rantse ma da Allah sai ka sha mamaki amma daga ƙarshe da ta yi gama biyawa America bukata America ta yi targetin nasa hima ta kashe shi to ba wannan ne yafi dagawa Iran hankali har ta kai ga ta fahimci tsamin dangantaka ya kai ba sanda ta kashe ko sanda America da Isra'ila suka kashe Hassan Nasrallah shugaban kungiyar ina Hezbollah kaje ka ji wacece kungiyar Hezbollah matsala ta da ku shine ba kwa bibiyar tarihi wallahi tallahi abin haushi na ma na jan kare ala ramma kaje ka ji wacece kungiyar Hezbollah mafi yawancin yaƙe-yaƙen da kungiyar Hezbollah ta yi a kasashen ƴan uwa musulmi ahlus sunna ta yi su ba akan kafirai ta yi su ba haka ne ko ba haka ba kaje ka bi tarihi to ita ma suka tashi farko tukunna suka yi targetin Hassan Nasrallah suka wurga masa bam suka tarwafa shi suka kashe shi to fa daga nan ne to sai zaman to tsamin dangantaka ya kai cewa lalle yanzu kan ba wani ake hari ba illa Iran to shikenan sai aka dawo kan Iran cewa to ki dakatar da shirinki na makamin nukiliya shi makamin nukiliyan nan fa da ake cewa kada kasashen musulmi su mallaka mafi yawancin kasashen kafirai fa suna da shi yanzu Isra'ila tana Musa ba ta da makamin nukiliya amma tana da shi America kankarar kowa san tana da shi Faransa tana da shi ina fata an fahimta manya-manyan kasashen kafirai tana da shi amma yanzu ko kun san duk duniya ba kasar da ta mallaki makamin nukiliya in ba Afghanistan ba abin nan Pakistan sorry Pakistan ba su kadai suke da shi Iran din ce take ta kokari ta mallaka suna kokarin sai sun hana ta to da sun tabbata cewa mallakar makamin nukiliya ga Iran to ba zaman lafiya bane ga Yahudi ko ba zaman lafiya bane ga ba America kafiri da haka lalle sai sun tsaye da ita ita kuma ta ce ba ta tsaya ba to da haka aka dawo cewa sai ta dakatar ta ce ba za ta dakatar ba aka dinga tece kuce aka dinga musayar yawo aka dinga tatar baki wanda daga karshe dai sai gashi an zo an hari ainihin wato kasar Iran wannan wallahi na kawo muku ne a dunkule amma tarihin ya wuce a yihi a cikin awa 2 awa 5 awa 10 maganganu ne a dunkule masu nauyi kana buƙatar ka je ka dinga bibiya kana karantawa domin ka gane me ke faruwa a wannan yanki abubuwan da inna tuna suke kwantar min da hankali shine wannan yankuna gaba daya dama daga cikin su addinin musulunci ya fito duk malaman da muka yi a tarihi mafi yawancin su kaso 80 cikin 100 daga wannan yankuna suka fito kai ba malamai ba hatta annabawa da Allah madaukakin sarki ya tayar a waɗannan tsakankanun Allah ya tayar da waɗannan annabawa anan suka yi rayuwar su har suka koma ga Allah to kuma dama annabi yayi ishara cewa rigimar da take wannan tsakanin ba za ta kare ba sai ranar da kiyama ta nemi tashi kuma daga nan kiyamar ma za ta taso ina fata an fahimta sannan ta zo ta hada da mu ayi gaba ina fata an fahimta eh haka ne haka manzon Allah ya bayyana sallallahu alaihi wasallam to in ka tuna waɗannan maganganun sai ka tuna cewa to fa rigimar nan da wahala ta kare haka za a ci gaba da ita har kiyama ta tashi kuma za ka tuna cewa maganganun annabi ne suke tasiri kuma sai su ƙara gaskata maka gaskiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskiyar addinin musulunci cewa abubuwan da annabi ya faɗa ga sunan suna faruwa ɗaya bayan ɗaya to sannan daga cikin makircin da makircin Isra'ila tunda sun hana manyan kasashen musulmi su mallaki makamai su kuma sun mallaka ilimin muka na technology da science sun hana wanyan kasashen musulmi su same hi domin kere-kere na makamai irin na zamani su suna da shi to sai suka dauki mataki na biyu wanda zai ci gaba da ba su kariya shine samar da sansanonin sojojinsu a kasashen musulmi ina fata an fahimta dan haka duk kasashen da ke kewaye da Iran America tana da sansanin soja wanda da su take amfani wajen yakar duk wanda ba ta yi mata ba ko ba ta bi ta akan tsarin ta ba da haka suna da ainihin wato sansanin soja a Qatar suna da sansanin soja a Dubai United Arab Emirates suna da hi a Bahrain ko suna da hi a ina Saudi Arabia suna da hi a Turkey suna da hi a Jordan da kuma Lebanon da shauransu waɗannan duk kasashen musulmi ne amma babu inda America ba ta da sansanin soja ba inda Isra'ila ba ta da baki a gurin so dan haka idan suka tashi kai hari ba daga America za a turo makami ya kawo musu hari ba a'a za a tada makami ne daga Bahrain ko kuma a tada makami daga Qatar ko a tayar daga Dubai, ko a tayar daga abin nan Lebanon, ko a tayar daga Jordan, ko wani amma kamancin haka a hari Iran. To ita kuma Iran ba ta da ƙarfin makamai da za ta tada hari kai tsaye daga Iran ta dira ina America. Mafi kusancin inda za ta iya kaiwa hari shine cikin Isra'ila, don ita tafi kusa da ita. Banda Isra'ila sai kuma kasashen da aka ajiye sansanin sojojin da suke kai mata hari. Da haka in ta tashi kai hari ina za ta kai? Waɗannan kasashen za ta kaiwa hari. Dan haka duk cutarwar kansuwa take ƙara ƙarewa kan musulmi. America tana can da ita da jama'arta, ba abin da ya dame su. Ku din dai ku ne ake amfani da ku wajen a yaƙe ku, kuma a yaƙe mutanen ku. Yanzu kuna ga wannan rigimar yanzu ta jawo da nake gari duk wani jirgin sama a ƙasar yankin Larabawa an yi kansilin ɗansa a yau. Hatta masu tafiya Umara yanzu an yi kansilin ɗin jiragen tafiya Umara. Wanda kuma suka tafi, to in ba Allah ne kiyaye ba, ba a san lokacin dawowarsu ba su kuma. Yanzu dan Allah wannan alheri ne. Duk jirage yanzu an yi kansilin ɗinsu da ƙasashen Laraba kaf. Wani yana faɗa min ya ce a cikin awa ɗaya an yi kansilin jirage sun fi guda 10,000. Daga kaza zai tafi kaza, daga kaza zai sauka a kaza, duk an yi kansilin kusan jirage 10,000 a cikin awa ɗaya. Dan Allah aka yi awa 24 jirage nawa za a yi kansilin? In aka yi kwana biyu, kwana uku, sati. To wannan izina ce gare mu in muna da hankali, musamman su waɗannan ƙasashe da America take amfani da su wajen yaƙar ƴan uwansu. Kuma babban mataki na America da India, abin nan da Isra'ila, abubuwa ne manya guda uku wanda suke so sai sun cin masa. Na farko dai shine rarraba ƙasashe saboda kar su zama suna da tasiri da za su iya yi wa wata ƙasa ta duniya barazana. Kuna ga yanzu an raba Sudan biyu, kuma yanzu haka ana yunkurin sake raba ta zama nawa? Ta zama uku. Shine shirin da America yanzu take. An rugurguza Libya, ba ta da ƙarfin da za ta iya yin yaƙi da wata ƙasa a duniya, ba masu da haɗin kan da za su haɗa kai su yaƙi wata ƙasa a duniya wadda take kwarzabarsu. Iraki an fatar ta kata, duk abin da Saddam ya mallaka a wancan lokaci yanzu babu shi, babu labarinsa. Wani America ta kwashe, wani kuma da aka san ba zai yi wani tasiri ba an bar su da shi. Kuma ire-iren wannan yaƙoƙon yana daga cikin abin da ke ƙara fantsama zaman lafiya, rashin zaman lafiya a yankunan Larabawa da yankunan Afirka. Yanzu ko kun san daga cikin dalilin da ya sa rashin zaman lafiya ya fantsama a Najeriya shine yaƙin Sudan da yaƙin Libya yana daga ciki. Me dalili? Saboda asali dama duk kowace ƙasa tana da wasu kangararru da gwamnatin ƙasar ta fi ƙarfinsu ta hana su sakat. To daga yaƙi ya fara, to sukan fito ne su ma su nemi dama, domin dama suna ganin an zalunce su. Ka je ka bi tarihin Sudan, wanda aka yi amfani da su wajen ruguza ƙasar wasu ƙabilu ne da suke zargin cewa gwamnatin ƙasar tana zalunta su. Haka ne ko ba haka ba? Don haka tun da an samu dama na yaƙe-yaƙe ya ɓalle, to su ma sai suka fito da makamansu. To a cikin ƙasashen Larabawa kaf, masana suka ce ba ƙasar da take da irin waɗannan ƙananan ƙabilu masu ikirarin cewa ana zaluntarsu kamar ƙasar Iran. Tana da ƙabilu sun fi guda 150 ko sama da haka, kuma kowace daga ciki tana da makami, kawai gwamnatin ƙasar ne ta fi ƙarfinta ba yadda ta iya. Don haka dole suka haƙura. Shi yasa za ka ga motsi kaɗan ta kama wasu 'yan ta'adda ta rataye su. Ana ganin haka ko ba a gani? Motsi kaɗan ta kama wasu 'yan leƙen asiri ta kashe su. Motsi kaɗan ta kama wasu wanda suke neman faɗin sirrinta ta yanka su. To yanzu irin waɗannan ƙungiyoyin da waɗannan mutanen da suke ganin ana cutarsu, to yanzu harar Iran wata dama suka samu da za su yi amfani da ita su fito da asalin ƙarfinsu, su fito da makamansu, su fantsami zuwa waɗannan ƙasashe na Larabawa su fara yakar mutane suna karkashe su daga nan kuma shikenan zaman lafiya a yankin ya ƙara zama tarihi yasa Allah ya gaskiya da yace wata fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitina in ta taso ba ta taba iya wanda suka dangwalota to wannan yana daga cikin bala'in da ya tinkaru wannan yanki dan haka wannan maganar ba karamar magana bace kar mu dauka wannan abin suna can su ya shafa billahi allazi la ilaha illa huwa ya shafe mu diniyan ya shafe mu aqdiyan kuma ya shafe mu iktisadiyan na fata an fahimci magana harkokin yau da gobe sai sun ƙara fallewa a yanzu haka da muke magana yanzu mashigar Hormuz da aka ce kusan kaso nawa na man duniya taran yake bi kaso nawa ne ba zan iya tuna kididdigar ba kaso 72 ko to na duba abun kwana kusan 5 da ya wuce amma na dan manta numbers din da aka fada cewa man duniya daga bade ta wannan gurin yake bi yanzu gurin yana toshe daga nan zuwa wasu kwanaki ba a san me zai faru ba daga fara wannan yakin wallahi to wannan yana daga ciki dan haka America bukatar ta na farko shine ta karkasa kasashe ta rarraba su ta wargaza su yanzu kuna ga India fa da Pakistan kasa ɗaya ne fa amma America ta yi tasiri wajen raba su kuma da India da Pakistan fa addinin musulunci suke bi kas asalin addinin India asali menene wallahi musulunci ne waɗannan ibadoji na bautar ɗeraye da shanu da kuliyoyi ga wai har da kuliya ake bautawa wallahi duk daga baya yazo akwai wani babban sarkin su musulmi wanda har yanzu fadarsa tana nan ba a iya rusa ta ba saboda su kansu sun tabbatar in suka rusa wannan fada sun rusa asalin tarihin India amma wallahi asali fada ce ta sarki musulmi ta saroniya musulma wanda ta mulki suka mulki India shekaru 200 da wani abu su suke rike da kasar addinin musulunci ake yi suka zo suka nemi goyen bayan waɗannan kasashen turawa aka raba kasar Pakistan ta koma gefe wane ne ta ko India ta koma gefe su waɗannan suna addinin Hindu wannan suna addinin musulunci asalin su a hada suke kuma musulmi ne yanzu kasar Syria ko kun san hada take da Jordan kasashe ne kusan guda uku zuwa hudu amma wallahi sanda aka raba su duk aka rarraba su dan abin nan to bari in fada muku wani abin da za ku ankara da shi game da wannan magana ko kun san yanzu wallahi babban target kenan a Najeriya duk wannan rigimar da ake a Najeriya rigimar Boko Haram rigimar banditry rigimar waye duk babban abun shine a cikin kasashen Afirka babu kasa da take da girma da fadin kasa da al'umma da tattalin arziki da ma'adanai irin ina irin Najeriya to ya za a yi wannan karfin a rage mana shi tare da shi cewa fa mu ko gungwani ba za mu iya harbawa sama ba ko ba haka bane alaramma gungwani wannan wallahi ba za mu iya ba sai dai addu'a amma tare da haka ba sai yadda ba sai an raba mu an raba kanmu dan kada mu iya yin wani tasiri wannan kambi da muke da shi cewa Najeriya ita ce uwar Afirka gaba daya so suke sai sun raba mu da wannan kambin shine ba wani abu bane duk wannan yana daga cikin target din America yana daga cikin target din su shine su mai da duniya karkashin tafiya kwaya daya ya zama duk yadda kuke yanzu ai kowace kasa tana da tsarinta tana da jama'arta tana da al'adunta tana da addinanta kuma kowa ya koma yana yin harkar sa ba wanda yake shiga harkar wani to suna so su mai da duniya dunkulallen abu kwaya daya wanda wata kasa ce ko wasu kasashe ne wanda suka fi karfin kowa su za su dinga control din duniya kaza za a yi ba za a yi kaza ba kaza za a yi ba za a yi kaza ba yana daga cikin target din su dan haka hatta hudubobi karatuttuka duk zarge-zargen da ake yi fa na cewa an sa an canja wasu abubuwa a a Saudiya game da karantar da musulunci ba ba zargin ƙarya bane wallahi da gaske ne yana daga cikin kuma shirye-shiryen su da target din su su ainihin lallaba kan mutane su lallaba al'ummar musulmi su kashe ƙarfin addini ya zamto addini bai da tasiri a cikin zukatan mutane a yada badala a yada iskanci a yada shan giya a maida mata ba komai ba a maida luwadi wani abun yi na sana'a a maida shi wayewa a nuna maka cewa zafin addini da zafin kai da cewa dole sai ana sallah yanzu ko kun san a wasu kasashe idan aka ganka wani yana fada min anan Masar nan fa kasar Misra ya je karatu ɗaya daga cikin abokan mu yace wallahi tallahi alarma idan ka lizumci zuwa sallar jami'i guda biyar ayini to sai an turo DS suna bibiyar ka ka zo azhar ka zo la'asar ka zo magarba ka zo isha ka zo asuba akai kwana daya biyu uku sati to wallahi sai an samu wasu suna bibiyar ya kake shiga ya kake fita wannan mutumin akwai matsala tattare da shi so ake an ga ganka azhar anjima to la'asar kuma a same ka a bakin barasa ina fata an fahimta kana sha kana korawa kana ihu yace wannan ku bashi ba abin da zai iya yi amma ma damar zaka kiyaye salloli guda biyar to kana cikin target kana cikin target to wannan yana daga cikin ni'imar da kamar yadda na faɗa dazu da farko Allah yayi wana mu musulmi a Najeriya duk da matsalolin da muke fama da su muna da yancin yin addinin mu da bin sunnar manzon Allah amma wallahi in ba Allah ne kiyaye ba matakan da aka dauko yadda suke tahowa to muna tsoron abin da zai biyo baya nan gaba za ku ce mun gaya muku wannan maganar ku ajje wannan kaset din ko bayan mutuwar mu wallahi sai kun tuna da shi abin ya wuce tunaninka wannan matsalar ba karama bace amma Allah ya faɗa mana yace huwal ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kullihi sai yace ne walau karihal mushrikuun Allah shi ya turo ka ya turo wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da addinin gaskiya dan ya dora shi akan sauran addinai ga baki daya ko da mushrikai da kafirai kuwa ba sa su kana naka ne Allah na nasa Allah na iya canja komai yadda ake yake gudana a ga abin ya canja tamaman makircin su duk ya koma kansu in Allah ya ga dama abu ne mai sauki amma wallahi ina gaya muku matsalolin nan matsaloli ne manya kuma malamai da masana na hakika wanda suke bibiyar abin da ke duniya take ciki yana tar musu da hankali domin suna ganin akibar abin ba zai zama alheri ba Allah karba mu da masifar duniya da lahira wannan sune bayanan da muka so mu yi saboda waccar ayoyi da malaran ma ya jawo mana tun farkon tafsirin cewa addinin musulunci yana sa baki a duk abin da ke faruwa a duniya ba wai sai iya abin da ya shafi karatu da sallah da azumi da zakka da aikin hajji ba a'a hatta current affairs abubuwan da ke kaiwa yake komowa musulunci yana da ta cewa akai akalla ka wayar da kan al'ummar ka san me suke ciki wannan kuma ya rige al'ummar musulunci su dinga bincike su dinga nazari su dinga karance karance game da abubuwan da ke faruwa a gabas ta tsakiya domin wannan abun akwai target mai karfi a kansa yanzu kuna ga wata kasa nan an raba ta biyu ana so dole sai an bata yancin kanta saboda wata manufa Isra'ila da America sun nace sai an ba su yancin cin gashin kansu amma ga Falastinawa nan da suke neman yancin nan tun shekaru 50 da suka wuce zuwa 60 har an hana su har zuwa rana mai kamata yau saboda haka suna abu ne idan akwai manufa da suke so su cimma to za su saboda haka yanzu an riga ana nema a hada rigima tsakanin kasar Iran da sauran kasashen Larabawa wanda da ba sa rigima amma sakamakon America tana da sansanonin soji za su dinga halatta ita kuma za ta mai da martani to daga nan kuma fada zai barki yanzu kuna gane rabon da a ce an hadu Saudiya shekara nawa amma yanzu ana magana cewa harin har Riyadh san da ya ji shi Riyadh saboda suna da base a gurin to wannan kaga bai da za a aikace wannan abun alheri domin abin idan ya rincabe ya kai wani mataki to zai dauki wani salo kuma daban na abin da ya shafi duniya gaba daya muna addu'a Allah ya takaita wannan al'amari kai bukatar mu yi addu'a ta musamman ga waɗannan mutane da waɗannan ƴan uwan musulmi da suke wannan yanki Allah madaukakin sarki ya hada kawunan su Allah ya cire wannan fitina da yake tsakankanin su Allah ya dora su akan makiyan su duk wanda ke cinna wutar fitina tsakanin al'ummar musulmi a duniya kaf kowaye ne muna addu'a subhanahu wata'ala ya ga bayan sa Allah ya karya shi ya rugurguza shi ya rusa shi gaba ki daya mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da gayawa Allah kuma mu ci gaba da jajircewa mu tsakanin mu wannan ya zama darasi mu daina jin haushin junan mu mu daina kyamar junan mu mu daina yin abu na cin zarafin junan mu ko wanda suke kishiyoyin mu ne suna gefe suna mana dariya suna ganin cewa abinda su za su yi mana ne mu muke yi wa kanmu da kanmu asamin din da yake kamsu a kanmu to yanzu mu muke isar musu da asamin mu da kanmu to ne yana daga cikin masifar da Allah ya jarraba al'ummar musulmi muna addu'a Allah ya cire mu daga cikin wannan fitina ya Allah Allah ramma jawo ayoyin sai ka bar mun su haka kuma insha Allah fasara waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace Allah ya saka muku da alkhairi in ba ku manta ba kusan kwana uku ba mu karanta gudunmawa da aka ba mu ba za mu karanta ta saboda mun da sauran lokaci kadan sai kuma mu yi addu'a insha Allah gobe mun zo sai malam ya saki ja mana wannan ayoyi sai mu fassara su sai mu ci gaba akwai Musa Isa ya turo naira 1000 akwai Aminu dan Juma ya turo naira 500 akwai Shaibu Alhaji Nuhu ya turo naira 5000 akwai Khadija Muhammad ta tura naira 500 akwai Musa Muhammad naira 500 Aisha Noma Bello ta tura naira 200 Ibrahim Hassan ya tura naira 2500 Abdul Wahab Abdul Qadir naira 2000 Anas Muhammad naira 500 Khadija Adamu naira 200 Aminu Ahmad naira 200 Maryam Idris naira 200 Zainab Hussein naira 2000 na fata wato ba ku bukatar ai muku addu'a a cikin Ramadan ko shine kuke ta fita ku ba za ka tsaya ka kwashe roman addu'a ba kenan to shikenan ku bar sauran su kwashe roman addu'a ku kuyi ta fita Anas Muhammad naira 500 Khadija Adamu naira 200 Saminu Ahmad naira 200 Maryam Idris naira 200 Zainab Hussein naira 2000 Shafi'u Nura naira 500 Hafsat Babangida naira 500 Abdul Wahab Abubakar haka ne Abubakar Abdul Wahab Abubakar naira 2000 Abu Mianai Ashman naira 1000 Saidu Murtala naira 500 wani bawan Allah naira 1000 wani bawan Allah shi ma tura naira 1000 Salisu san naira 500 Abdullahi Abubakar naira 300 Mustafa Sami Sanimu Tanimu naira 2000 Abubakar Adamu naira 500 Abubakar Sadin naira 1000 Muhammad Bura naira 1000 Awaisu Muhammad naira 200 Adamu Abubakar naira 1000 Musa Adamu naira 160 Adam Isa naira 500 Rabi'u Muhammad naira 1000 Shafi'u Muhammad naira 1000 Muhammad Aminu naira 1500 wani bawa suna naira 1000 wani mai son Sardaunan Gombe ya tura naira 500 to Allah ya saka da alheri Uthaymin da Fauzan ɗayan Adam Muhammad Albani sun turo da naira 2000 cewa a saka mahaifiyarsu a addu'a to Allah ya muku albarka yara Allah kuma ya jiga mahaifiyarku ya hada mu da ita a Jannatul Firdaus Maji Dadi Ali naira 500 Bashir Wakili naira 500 Abdullahi Inwa naira 500 Binta Garba naira 1000 Musa Muhammad naira 500 Dahiru Salihu naira 1000 Musa Alhaji San naira 500 Abdullahi Sambo naira 500 Abdul Basit Musa naira 500 Zayyan Abubakar naira 500 Abdul Wahab Abubakar dai ya sake turo naira 2000 Ali Usman naira 1000 wato akwai abin da na lura da shi wasu kullun sai sun turo gudunmu wannan kullun ta Allah tunda aka fara Ramadan sai sun turo wani kuma tunda aka fara ko sau ɗaya bai tura ba ko ba haka bane kaga fariqan fil jannati kenan wa fariqan Allah shirye su to wannan shine Muhammad Bura naira 500 ka gani shi ma da za an karanta sunansa wasu bayin Allah naira 300 wata baiwar Allah naira 100 Abubakar Adamu naira 1500 Muhammad Aminu naira 1000 Musa Idris naira 500 Luqman manaja naira 500 Rabi'u Awwal naira 300 wani ba suna naira 10,000 Umar Abu Abdul Qadir naira 1000 Anas Isa Sa'id naira 2000 Basiru Safiyanu naira 2000 Muhammad Shu'aibu naira 600 Abdul Aziz Salihu naira 2000 Musa Abubakar naira 2000 Muhammad Aminu naira ainihin wato 1000 total abinda muka samu tsakanin wannan kwana biyu ko uku da bamu ainihin wato karanta ba mun samu naira 74,000 da naira 760 Allah ya saka muku da alkhairi ya biya ku da aljannar Firdaus sai kuma balance din mu na jiya kafin wannan shine 778,155 grand total din mu a halin yanzu naira 182,915 shine gudunmuwa da muka samu daga fara Ramadan zuwa yanzu to Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da aljanna ya Allah waɗanda suka turo wannan gudunmuwa dukkanin su bayinka ne kuma yana daga cikin bukatarsu suna neman rahamarka da aljannarka Allah ka bamu da mu da su gaba daya suna da matsaloli da damuwoyi ko dai ya shafi rahin lafiya ko ya shafi kasuwanci ko rahin jari ko rashin walwalar rayuwa ko dai matsaloli na yau da gobe ya Allah duk matsalolin da suke ciki muna addu'a muna roƙonka da sunayenka masu tsarki da sufofinka madaukaka Allah ka cire su daga cikin wannan matsalolin ya Allah suna da iyaye wanda suka rasu a cikin su Allah ka gafarta musu wanda kuma suke da rai Allah ka raba mu da mu da su da iyayen su lafiya suna da ƴaƴa Allah ka yi wa waɗannan ƴaƴa albarka Allah ka yi musu albarka Allah ka raya su a rayuwar alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da ainihin wato mata Allah ya kai wa gidajenmu da nasu da matanmu da nasu albarka ya Allah Allah ka dora waɗannan mata namu da nasu akan daidai ya Allah Allah ka hada kawunan da kuma zukatanmu akan binka da da'a gare ka da kuma sunnar annabinka ka kuma saka mu a cikin aljanna da mu da su ya Allah yan kasuwa ne ko ma'aikatan gwamnati ko kuma wanda suke kwadago ko laborori ko masu sana'ar jaura ko mata a cikin gida duk abin da suke da hina neman arziki Allah ka ƙara ninninka musu ya Allah Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi sannan muna ƙara bayyanawa dai wannan account din shine Abubakar Yaya Arabi Foundation bankin shine Unity Bank account number shine 00521207300 00521207300 wannan shine account number da ake sa gudunmawa Allah kai mana gudunmawa da rahamarka Okay, akwai wanda ya turo zani ko? Okay, to wata baiwar Allah ta kawo sabon atamfa guda daya. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya tufatar da ita da gidan aljanna, da tufafin gidan aljanna. Kamar yadda muka sani, yawanci mukan yi fada bu idan mun aiwatar da shi, dan abincin da aka kawo musamman wanda shi assistant financial secretary ya kawo Alhaji da Tuwa Adunkumo, mun samu mun dan rarraba shi, kuma mun raba shi gida kusan uku. Na farko mun raba shi ga ƴan hizba da kuma ma'aikatan mu na nan masallaci da kuma ma'aikatan mu na ƴan media, sannan mun raba shi ga dalibai da kusan za mu ci ga Ramadan ko ba Ramadan ba sun lizumci wannan masallaci da su ake duk wani karatu. So akalla a cikin dalibai kadai mun rabar da kayan nan ga kusan sama da mutum 60. Allah ya saka da alkhairi, domin kowanne buhu mun dauke shi mun raba shi kashi uku ne, tunda kowanne buhu akwai kusan kwano 20 ko sama da haka, wani kuma bai kai haka ba. To kaga akalla dai mutum zai samu kwano 6 kan dindi ko sama da haka. Haka ya duka su ma mun ware wani bangaren, in mun tashi daban marayu za mu raba su, wani bangare kuma mun hada wasu bayin Allah da muka tabbatar suna da bukatar tufafi. Akwai wanda in yazo karbar abincin sai mu ga nan rigarsa a yage, ina fata an fahimta, sai mu ce to hada da yadi ka je ka dinka kai abun din sallah. To haka muka yi ta kokari da mu da yan kwamitin mu ga sunan su Baba Ibrahim, su Komanda, su Muhammadu Sani Bashiru Ali, su Muhammad Umar manajan alheri, su Abdullahi Anka da dai sauransu, muka hadu muka yi ta tattaunawa, muka rabar da abun wani bangare kuma mun ware wasu marayu, idan mun zo rabon kayan marayu za mu hada da shi. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya da aljanna. To sannan muna tare da baki daga babbar gidan talabijin da radio na Progress Radio, shine Malam Usman Abubakar Usmaniya, ina yake ne? To gashi nan ya kawo mana ziyara. Yawwa, dama kun sani duk shekara yakan kawo ziyara wannan masallaci, kuma yana daga cikin mai taimakawa wannan da'awa. Yanzu haka akwai wani program wanda shi ya je ya nemo mai yin program din ma ya biya. Ni ne ma sunan ne Adeleke, Prince Adebayo Adeleke. Yawwa, to shi Prince Adebayo Adeleke, wallahi shi Usmaniya ya yi mar magana kuma ya dauki nauyin tafsirin. Shi yasa a komai kake yi kana da gudunmawar da zaka ba wa addininka. Ni ban san shi ba wallahi. Haka ne? To kun jima? Wallahi ahe Kirista ne ba ma musulmi ba ne. Yawwa, sai kuma nasiha da shi ma Usmaniya ya nemo mai yi shine akwai German da ba. Akwai wata nasiha ta dan minti biyu da ake yi daidai lokacin shan ruwa da lokacin bude baki da sauransu. Ana sakawa mun yi na goma farko, mun yi na goma na biyu, mun yi na goma na ƙarshe. To yanzu ana sa goma na farko, an shiga goma na biyu yanzu ko? Yawwa, yanzu an shiga goma na biyu. Suna yawan saka shi. Shi ma Malam Usman Abubakar Usmaniya shi ya nemo wanda ya dauki nauyi, ya dauki nauyi ake saka mana. Kai kana nan kawai da wata jar hularka. Allah, ba za ka iya yin wani hunkuri ka taimaki addini. Eh, Allah rama. Eh, ko ba haka bane Allah rama tsakani da Allah. Kowa akwai gudunmawar da zai ba wa addini. Shi kaga ma'aikaci ne a gidan radio, amma saboda muhimmancin wannan da'awar da yadda ya ji ana yin ta, ya ji akwai sha'awar, shi ma ya nemo ƴan uwa su ba da gudunmawa wajen yaɗa ta. Malam Usman, Allah ya saka da alheri, muna godiya, kuma Allah ya ƙara ɗaukaka, Allah ya ƙara daraja. Tare da baban gwari yake ko? Eh, Malam Musa Yazidu ko? Yazidu dan gwari. To Allah ya saka da alheri Malam Yazidu. Okay, akwai Nibras, Malam Nibras ne wannan? To ka san tabarau din, ban gane ka ba sosai ai. Tabaran ya fi kallon aya sosai akan mutane. To Allah ya saka. Malam Nibras yana da makaranta a nan, mun je kwanakin baya, yana dalibai mahaddata Alkur'ani, mun je mun taya shi a murna da kuma addu'o'i. Muna buƙatar a sa shi addu'a, ba su da permanent site, Allah maɗaukakin sarki ya sa su samu permanent site. Akwai wani bawan Allah da muka yi magana kuma ya ɗauki nauyin zai taimaka musu. To ba za mu faɗa ba dai sai idan abin ya tabbata. Amma dai mun same shi, mun yi magana kuma ya amince zai taimaka, kuma muna bin sai taimaka, saboda gurin idan ka je kai kanka za ka yi sha'awar a taimakawa masu wannan abu. Malam Nibras, Allah ya dafa, Allah kuma ya taimaka. Mun gode da wannan ziyara. Na'am, shikenan ko? To jama'a, muna godiya, Allah ya saka kowa da alheri. abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wannan muka tuntuma harshe kokarancin ilimi da ni da ku Allah ya fi mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamun alaykum.